This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata, 17 ga watan Disamban shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Zara da kanun labarai.
Rundunar sojin Amurka ta ce sojojinta sun kai hare-hare ta sama kan kungiyar ISIS a Syria. Tsohon shugaban kasar Siriya Bashar al-Assad ya bayyana cewa bai niyya ficewa daga kasarsa zuwa Rasha ba bayan da ƴan tawaye suka kwace babban birnin kasar makon da ya gabata. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta yi kiyasin cewa sojojin Koriya ta Arewa suna yaƙi tare da sojojin Rasha a Ukraine.
To a cikin shirin bayan labaran duniya za ku ji cewa a Najeriya an kashe akalla mutane uku tare da kona gidaje da dama. Sakamakon wani rikicin addini da ya barke a jihar Taraba da ke arewa maso gabashin kasar.
An sanya musu hannu ga bude cocojin, to suka je su bude, to shi na farko su GMC suka fara budewa. Wayannan kuma suka je suka bude nasu, to sai fada ya tashi.
Kasashen kungiyar tattalin arziki da hada-hadar kudi ta Afirka ta tsakiya sun gudanar da wani babban taro a birnin Yaounde domin tattauna matsalolin tattalin arziki da suke fuskanta sakamakon matsalolin lambar asusun lamuni na IMF. Za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya tare da Aliyu Mustapha Sokoto wanda zai sake duba kan zaben kasar Ghana. Amma kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan safiya. Rundunar sojin Amurka ta ce sojojinta sun kai hare-hare ta sama kan kungiyar ISIS a Syria, inda suka kashe mayakan kungiyar 10. Babban kwamandan rundunar sojin Amurka ya bayyana a kafafen sada zumunta cewa an kai hare-haren ne kan shugabannin kungiyar ISIS da jami'anta da kuma sansaninsu domin hana kungiyar ta'addancin gudanar da ayyukansu da kuma tabbatar da cewa ISIS ba ta samu damar farfadowa ba a Syria. Washington ta ce tana kokarin hana kungiyar yin amfani da hamfarar da gwamnatin Bashar al-Assad domin sake farfadowa. Sojojin Amurka sun kai hari fiye da 75 akan kungiyar ISIS a Syria ta hanyar amfani da jiragen yakin B-52 da F-15 da kuma A-10. Hamɓararren shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad ya bayyana cewa bai niyyar ficewa daga ƙasarsa zuwa Rasha ba bayan da ƴan tawaye suka kwace babban birnin ƙasar. Ya ce amma ya fice ne saboda sojojin Rasha sun kwashe kowa daga sansaninsu da ke yammacin Siriya. Wannan dai shi ne karo na farko da aka ji daga Assad tun bayan da ƙungiyoyin ƴan tawaye suka hamɓarar da shi sama da mako guda. A halin da ake ciki, kakakin ma'aikatar harkokin siyasar sabuwar gwamnatin riƙon ƙwarya ta ƴan tawaye ya shaida kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa sabuwar gwamnatin Siriya ƙofarta a buɗe take wajen gina ƙawance da sauran ƙasashen duniya. Ya ce gwamnatin Assad ta zo ƙarshe, kuma ya kamata Rasha ta sake duba kasancewarta a yankin Siriya da kuma muradinta. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta yi kiyasin cewa sojojin Koriya ta Arewa suna yaƙi tare da sojojin Rasha a Ukraine. Sakataren yaɗa labaran Pentagon Major General Pat Ryder ya shaida manema labarai a jiya Litinin cewa sojojin Koriya ta Arewa tare da sojojin Rasha sun yi wani artabu da sojojin Ukraine a yankin Kursk. A baya dai jami'an soji da na leƙen asirin Amurka sun ce Pyongyang ta aika da sojojinta kusan 12,000 zuwa Rasha domin horar da su da nufin shiga yaƙin Moscow da Ukraine. Hukumar leƙen asirin Ukraine ta ce an kashe ko kuma jikkata sojojin Koriya ta Arewa aƙalla 30 a yaƙin da aka yi a ƙauyuka da dama a yankin Kursk. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce Ukraine tana da cikakken goyon bayanta wajen kaiwa sojojin Koriya ta Arewa hari.
To nan ba da jimawa ba, Zara za ta sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. akalla mutane uku ne suka rasa rayukansu yayin da kuma aka kona gidaje da asarar dimbin dukiya sakamakon wani rikicin addini da ya barke tsakanin bangarorin mabiya majami'ar Methodist Church masu ra'ayoyi mabambanta a karamar hukumar Karim Lamido da ke jihar Taraba arewa maso gabashin Najeriya. Wakilinmu Salisu Ladona dauke da karin bayani.
Rikicin dai ya faru ne tsakanin mabiya ɗarikar ikkilisiya mai tsari a Najeriya, wato United Methodist Church, wacce daga bisani ta narke ta koma Global Methodist Church. Wannan turka-turka da kartan ƙasa da nuna wa juna ya tsare da ya barke tsakanin mabiya wannan ɗarikar, lamarin da ya janyo a kwanakin baya gwamnatin jihar Taraba dakatar da dukkanin wasu coci da suke da lakabi da United Methodist Church ko kuma Global Methodist Church. Rikicin da yana so har zuwa ga ƙananan hukumomi, inda a ƙaramar hukumar Karim Lamido da ke jihar Taraba lamarin ya kai ga kashe-kashe rayuka da ma asarar dukiyoyi da dama a wannan karamar hukuma na Karim Lamido. Social Munga, wanda na ɗaya daga cikin mabiya wannan ɗarikar kuma lamarin ya ritsa da su a wannan cocin, har ma al'amarin ya yi sanadiyar kashe kaninsa, ya yi mana ƙarin haske dangane da faruwar al'amarin.
Church dama is on lock, an rufe dama da coci duka a area nan. Sai an ji an sun bude coci ga. To as a result of bude coci shi ne tension da tashi. Ine abin ya escalating zuwa yan train number 3. So from nowhere ina mun ga mutane suna kami suka da gidana ma da har sun sun yawa sun wadan su da makami suka far mana a wannan wurin, har as a result of wannan abin ne a kashe wani kan na daya. Mutanen suka sake zuwa an gwamu da dare, ni ko ne ko ne an gwamu da dare cha sun za wuta ya kona yara namiji da namace saki da ya wuta kona su da biyu.
Shi ma a nashi bangaren Simon Munga, wanda ke zama shugaban matasa na wannan bangaren kuma mabiya wannan ɗarikar ne, ya yi mana ƙarin haske dangane da faruwar al'amarin.
Muna ecclesia, wani mai suna Thomas Lato ya je ya zo da jami'an tsaro ya ce a dakantar da ecclesia, sai suka ce a dakantar da mu a yin sujada a tadda hankali. Jami'an tsaro da suna wurin suka ce to wannan wurin ibada ne, ba za mu iya tayarwa ba. So nan suka zarce suka koma wata ɗayan anguwa inda mutane suna cikin sujada, suka far masu, suka kama duka, suna ta harbi, suna kone-kone.
Kamar idan na fahimce ka, ba ecclesia na farko inda kuka je anan suka fara tada hankalin ba, sun je wata ecclesiar daban. To ita wannan ecclesia din menene sunanta?
Ita ma Global Methodist Church ne, number 3 Binkobo.
Duka a Karim Lamido suke?
Duka a Karim Lamido suke.
To ko rundunar 'yan sandan jihar Taraba suna da masaniyar faruwar al'amari, kuma menene ma ya assasa shi? Tambayar kenan da naiwa kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba SP Usman Abdullahi, inda yace
shine an sanya musu hani ga bude cococin to suka je su bude to she na farko su GMC suka fara budewa. Wayannan kuma suka je suka bude nasu to sai fada ya tashi. To a yayin da ake wannan ne aka sami salwantar rayuka kamin uku. Na farko akwai shi Joshua Musoyi mai shekara 20 wanda an kashe shi a yayin wannan rigiman. Akwai yaro mai suna Good News Abraham mai shekara 4 da wata yarinya Agatha Abraham ita ma shekaran ta 2 wanda an kona su a daki. Kuma an samu kone-konen gidaje da dama wanda zuwa yanzu 'yan sanda suna bibiya su dauka al'amuran irin gidan da aka kona zuwa a yanzu.
To ko wani irin mataki rundunar 'yan sandan jihar Taraba ta dauka sakamakon faruwar al'amari? SP Usman Abdullahi dai ya kara da cewa
ita rundunar 'yan sandan jihar Taraba ta kai yawan karin 'yan sanda, kuma jama'a sun fara dawa gidajen su. Nazar da Dibon Tawu ya ce mini yanzu dai abubuwa sun lafa, yanzu suna nan suna kokarin tsirowa da suka shiga jeje suka yi gudu a Daru Shigari.
Rikicin wannan ecclesia mai tsari a Najeriya dai, wato United Methodist Church, wadda daga bisani ta narke ta koma Global Methodist Church, ya faru ne tun daga batun shugabanci da kuma wani batu da ya sanadiyar ɗaya ta shugabancin cocin, na maganar amincewa da 'yan lidu da 'yan maɗigo a tsakanin shugabancin ecclesiar. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gaida Salisu Lado. To sashen Hausa ne na muryar Amurka kai tsaye kuke tare da shi daga nan Washington DC. Yanzu kuma ga Zara ta dawo da ƙarshen labaran duniya.
Wani harbi a wata makaranta ya hallaka mutane uku yayin da wasu da dama suka jikkata. Makarantar mai zaman kanta a Madison da ke jihar Wisconsin, 'yan sandan jihar sun ce ɗalibin da ya buɗe wuta yana cikin waɗanda suka mutun. Harbin dai ya faru ne da sanyin safiyar ranar Litinin a makarantar Abundant Life Christian School kwanaki kafin hutun Kirsimeti. Ba bayyana sunayen waɗanda suka mutu ba ko kuma shekarunsu, amma shugaban 'yan sandan Madison Sean Barnes ya ce kawo yanzu ba a san dalilin harbin ba, amma ya ce masu bincike suna aiki tukuru don gano haƙiƙanin abin da ya faru. A wata sanarwa da fadar White House ta fitar ta ce an sanar da shugaba Joe Biden game da harbin, kuma ya ce gwamnatinsa za ta yi aiki tare da hukumomin yankin. Vance ya ce an kai wasu ɗalibai shida asibitocin yankin, biyu daga cikinsu suna cikin mawuyacin hali, amma suna samun kulawar likitoci. An yankewa wani ɗan jihar California hukuncin ɗaurin kusan shekaru 3.5 bisa samunsa da laifin gudanar da sana'ar taimaka mata masu juna biyu da ke yin balaguro daga China zuwa Amurka domin su haifi jariran da za su samu shaidar izinin zama 'yan ƙasa. Michael Wiyulu, mai shekaru 59 wanda aka yanke masa hukuncin, an kama shi da laifin hada baki da kuma karkatar da kudade zuwa wani kamfani mai suna Happy Baby. Hukumomin Amurka sun ce kamfanin yana taimaka mata da dama yin balaguro daga China zuwa Amurka domin su haifi jariran da za su samu shaidar zama 'yan ƙasa. Masu ire-iren waɗannan sana'o'i dai sun daɗe suna gudanar da harkokinsu a jihar ta California da sauran jihohin ƙasar, kama daga China da Russia da Nigeria da sauran ƙasashe. Zababben shugaban Amurka Donald Trump ya yi alƙawarin kawo ƙarshen zama ɗan ƙasa na haihuwa da zara ya hau karagar mulki.
A gaida Zahra Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kasashen kungiyar tattalin arziki da hada-hadar kuɗi ta Afirka ta tsakiya sun gudanar da wani babban taro a Yaounde babban birnin ƙasar Kamaru, tare da azumar samo hanyoyin warware matsalolin tattalin arziki da na kuɗi da suke fuskanta sakamakon matsin lamba daga asusun lamuni na duniya IMF. Wakilin muryar Amurka Muhammad Bashir Laden na ɗauke da rahoton daga birnin Yaounde.
An bude wannan taro da jawabin Fulbiya, shugaban kasar Kamaru a matsayinsa na shugaba mai karɓan bakuncin taron, inda Fulbiya ya bayyana damuwarsa kan irin matsaloli da kasashen SEMA ke fuskanta, musamman kan durƙushewar tattalin arziki da tsadar rayuwa sakamakon yadda duniyar gaba ɗaya ta jijjiga tun daga ɓarkewar yaƙi tsakanin Russia da Ukraine har zuwa wannan shekarar. Babu shakka ƙasashen suna fuskantar matsaloli da dama kan tattalin arziki da kuma basu suka masu ɗumbin yawa. Bincike ya nuna cewa kadan ba mu nemi mafita ba, za mu shiga tsaka mai wuya. Wannan mafitar kuma ya zama dole mu haɗa da neman gudunmuwar asusun lamuni na duniya da manya-manyan ƙungiyoyin bankunan duniya da kuma kasashe da suke taimaka mana a kowane lokaci. Muddin muka yi sabanin haka, ba za mu samu mafita ba. Shugaban Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya Professor Faustin Archange Touadéra a matsayinsa na shugaban taron shugabannin kasashen SEMAC ya buƙaci dukkan kasashen da su haɗa kai domin tinkarar matsalar tattalin arziki da yankin ke fuskanta, domin neman ƙarin bayani kan matsaloli da ƙasashen SEMA ke fuskanta da kuma mafitarsu. Masanin tattalin arziki Dr. Nduma Jean René ya ce wa muryar Amurka.
Oui, bonjour. La rencontre.
Faduwa ce ta zo daidai da zama, domin ƙasashen yankin Afirka ta tsakiya suna da basu suka masu nauyi a kansu. Asusun lamuni na duniya kuma tana matsa musu lamba. Domin kadan ba su rage waɗannan basu sukar ba, ba za a basu damar samun kuɗaɗen gudanar da al'amuran ci gaba ba. Dr. Nduma René ya ƙara da cewa.
Oui, c'est une zone qui utilise encore le franc des colonies françaises d'Afrique.
Babbar matsalar waɗannan ƙasashe ita ce danganar tattalin arzikinsu da kuɗin sifa. Domin kuɗi ne wadda ƙasar Faransa ce ke bugawa, kuma ita ce take ba su abin da ta ga dama, har dai ba su yi yunƙurin neman 'yancin kansu musamman a fannin tattalin arziki ba, ba za su cimma burinsu ba. Taron ya haɗa da shugabannin ƙasashen Gabon da Equatorial Guinea da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da Kamaru mai karɓar baƙunci, sai kuma Congo da Chadi waɗanda suka turo firaministocinsu a madadin shugabannin ƙasashe. Muhammad Bashir Laden, muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru.
To a gaida Muhammad Bashir Laden, Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Tsaka mai wuya.
Babban kasan Ghana yana sai kan shekara 8 wata sakiya da ake yin. Ba wani kasa da ya funkasa tattalin arzikin su da yadda ya kamata da take irin wannan sakiya shekara 8.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da zuwa ga sabon shirin tsaka mai wuya na wannan talata. Idan Allah ya sa muna rayi nan da kwanaki 22 kacal, wato a ran 7 ga watan Janairun sabon shekara ta tafi ta 2025, John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC a kasar Ghana zai sake daukar rantsuwa a matsayin sabon shugaban kasa na wannan kasa din ta Ghana. Wannan ba ita ce rantsuwar shi ta farko da ya taba dauka a tarihin sa na siyasa ba. Ba ma ita ce ta biyu kai ba ma ita ce ta uku ba, wannan ne karo na hudu da wannan bawan Allah zai zo ya dauki rantsuwar shugabancin kasar Ghana da mutanenta. John Dramani Mahama ya fara daukar rantsuwar mulki ne a ran 7 ga watan Janairun shekarar 2009, lokacin da aka rantsar da shi a matsayin mataimakin shugaban kasa. Lokacin yana yin mataimakin ne ga tsohon shugaban Ghana John Atta Mills. To sanar da Allah ya yi ikon sa, John Atta Mills ya rasu, aka sake rantsar da shi John Dramani Mahama a matsayin shugaban kasa domin ya cika sauran wa'adinsu. Wannan ta faru ne ran 24 ga watan Yuli na shekarar 2012. Rantsuwa ta uku da ya dauka ita ce wacce a cikin wannan shekarar ta 2012, lokacin da ya tsaya zabe kuma ya ci sake zama sabon shugaban kasa na Ghana. John Dramani Mahama ya abin tarihi domin shi ne shugaban Ghana na farko da duk wani mukami na siyasa babba da za ka yi tunani ya yi shi. Kaga dai mutumin nan ya taba zama dan majalisar wakilai na Ghana, ya yi na'ibin minista, ya yi minista, ya yi mataimakin shugaban kasa, sannan gashi ya zama shugaban kasa har aji uku ma za a ce. To me mutanen Ghana na ciki da wajenta suke sa ran zai faru idan John Dramani Mahama ya zo ya zama shugaba? Me burin sa a wurin sa? Bari mu ji daga wurin wasu 'yan Ghana da ke zaune a wasu kasashen waje irin su Jamus, Kamaru da Nigeria.
Sunana Alhaji Umar Dennis Mahmud, ni mutumin Ghana ne mai zama a kasar Jamus, kuma ni vice chairman na kungiyar NDC a Jamus baki daya. Ghana gaskiya mun zabi democracy as hanyar da muka ga za mu bi mu samu zaman lafiya da taimakawa kasa da ci gaba da harkokin da zai kawo zaman lafiya da wadata ma mu mutan Ghana.
Ni ce Ladifa, kasar Ghana, birnin Kumasi, kuma ina nan zaune a nan kasar Kamaru. Sannan dai a yau gaskiya alhamdulillah muna farin ciki da wannan sakamakon zabe wanda John Dramani ya lashe wannan zabe. Muna fata zai kawo ci gaba sosai a kasar mu ta Ghana, musamman ma bangaren tattalin arziki da kuma wajen taimakawa ƴaƴan mu, musamman ma abin da ya shafi karatu na zamani da kuma wato bunƙasa wato abubuwan da suka shafi bangare na mata.
Sunana Muktar Abubakar Bagudu, matashi daga Nigeria. Wannan yana nuna cewa Afrika sun karbi demokrasi hannu biyu. Sun san cewa zaɓe duba ake yi da abinda mutum ya yi kuma zai iya su zaɓa bisa abinda aka gani da abinda aka gamsu da shi. Wannan kuma yana nuna ma sauran ƙasashen Afrika da cewa ya kamata mu fito mu koyi da Ghana. Wannan sakamakon mun gamsu, mun ji daɗin yadda Ghana suka fito suka nuna ma sauran kasashen Afrika yadda ya kamata a tafiyar da kasa, musamman ma kasashen Sahel wato Niger da sauransu, da ya kamata su ba demokrasi dama a samu gamsuwa da kuma cigaba.
To a gaishe ku. To yanzu za mu kawo muku kashi na biyu na muhawarar da wakilinmu Baba Yakubu Makeri wanda ya yi takarar ta Kano daga nan Washington ya je Ghana ya kawo mana ko kuma ce ya hada mana jin kaɗan bayan da shi mataimakin shugaban kasa na Ghana yanzu kuma dan takarar jam'iyyar NPP Mahmudu Bawumia ya ba da kai bori ya hau na cewa ya danka da shi. Masu mahawar da sun hada da Alhaji Audu Arif wanda jagora ne ko kuma jami'i ne na majalisar zartarwa ta ita jam'iyyar da ta yi nasara ta NDC, inda yake fafatawa tare da Alhaji Salim Mansuru Bamba na jam'iyyar NPP mai kula mata da harkokin da ke faruwa a yankin Nashanti. Za su duba abubuwa da dama, daga cikinsu akwai har me ya jawo wannan nasara da Muhammad ya samu, kuma sannan ya aka yi bayan lokacin da ake zaɓe ba wani tashin hankali, amma bayan an gama zaɓe an shiga wanda ya yi nasara, kuma aka ringa samun tashi-tashi hankula har aka kama mutane fiye da 100. Ba da bayan haka, waɗanne abubuwa ne na farko da ya kamata shi Muhammad ɗin ya fara tankara? To malamai bismillah.
Kai ta ɓangaren ku, menene kake ganin yayi dalilin da yasa tsohon shugaban ƙasa John Mahama yayi nasara a wannan zaben da aka yi, amma kana da minti ɗaya ka mai da martani kan batutuwa da Malam Salim yayi?
Abinda zan faɗi shi ne, ka gani bai kai lokacin ga mutum nuna hannu ma juna cewa ni je yayi kaza, in mutum baka je ka kama ne shi ka san gonga NDC ne ya je, ba saboda Allah ku bar mu ba. Dai so shi ne yake kirkiro tashin hankali da wasu abubuwa. Domin ni kaina ina zaune gindin talabijin, na ga reporting TV ya zo ya gwada mana kaman akwai inda ya sunan shi NPP wai suka shiga district assembly, har ba shi ne ganin big concrete sun ɗauki, sun ɗauki computer, sun ɗauki menene, sun ɗauki menene dalili. Wai duk da abin da gwamnatin ga ya yi musu wannan unguwar, ba su iya sun vote mishi ba, abinda ya sa suka zo suka kwashi ɗayansu kenan.
To amma Alhaji Audu kace ba wadancan da ake cewa NDC ne ba a tabbatar ba, amma kai ma wannan ban tsamman kai ma ka tantance ka tabbatar a NPP
ba ne. Ni na wanga ba, ni na faɗi ba, ina so ka saurare ni da kyau.
To
na ce reporting TV3 yana wurin ya ce suna gwada video abinda ya faru. Yanzu haka muna maganan da sojoji sun je sun anshi wurin. She kuma yana cewa wai mutanen NDC kuma sun zo wurin, da suka zo menene nasu, wai sun zo su protect wurin. Sojoji suka zo suka kore su suma suka anshi wurin. Kaga wanga maganan gada nake yi, TV ya kawo suka yi, ba ni na faɗi ba, ina zaune ɗaki na gani TV ya kawo. Abinda ya sa ni ban so ina da na ɗauko maganin ga duka ban ɗauko wannan ba, saboda maganin ga banyan gaskata abinda reporter nan ya faɗi ma, ina zaunin ga banyan gaskata mashin nan ba a kama shi ba. Amma in aka je aka yi bincike aka ga wannan mashinin nan gidan wani, aka kama shi aka san bati kaza take, lokacin da mun iya musto mu yi magana abinda ne
ke musu ke. Yawa, to je ga tambayanka mai.
Na fara muku kaman shekara takwas duka ana sakewa.
Haka.
Tun da muka fara gwanga mulkin ganin demokratiyya, shekara takwas duka ana sakewa. Ko na John Mahama da aka fidda shi shekara hudu, shekara takwas gwamnatin ya yi. Ɗin Profesa Nuhu shekara hudu bai kare ba ma da Allah ya sa ya je gidan gaskiya. John Mahama ya karkare nashi na wata uku, ya zo kuma ya ansu mulki ya yi. Lokacin NPP da kansu campaign da suke yi ne, in ya ce shekara hudu kenan sai su ce a'a party aka ba, ba kai aka ba shekara takwas kenan. Saboda shi shekara takwas duka kasan da muna sakewa. Ko batun kunci da ake Russian Ukraine, mun gaji da wannan. Kullum an ce kan Russian Ukraine ya faru, an shiga cikin kunci kasan ga. An shiga cikin kunci. Kuncin ma da aka fara, don Allah sai in faɗi, lokacin NDC ne. Amma an try yadda yake abubuwan nan ba zai je da gudu ba, da NPP suka zo suka anshi, lokacin ne abin ya je da gudu. Sannan Russian Ukraine ya zo. Yanzu haka muna maganan ga zan bar ka sani, middle class citizen cikin kasan ga wanga gwamnatin ya wipe su out, ba middle class. Yanzu class biyu ne,
wato masu matsakaitan tattalin arziki kenan, kana faɗin haka? Masu matsakaitan tattalin arziki kake nufi, wanda suna tsakanin talaka da masu da attajirai?
To yanzu ba su ba su nan. Yanzu sauran attajirai ne masu kuɗi da talakawa, abin da ya sauran kasar da ke. Kuma abin da ya sa wannan abin ya zo, wannan haikatin nan da suka yi, domin sun ansirance har sun rasa abin da za su yi. Saboda shi an zo ba a iya biyan wannan bashin nan da muka je muka ansa.
A gurguje ka dasa aya. Na'am.
na da sa'aya wurin nan shekara wanda ya samu shekara 65 duka wallahi yana kan kwayoyi ne da jini da suga abinda ake ciki kenan shi yasa mutane ke zuwa suna ajiye kudin su in shekara ya kai ko wata shida ko wata in gwamnati ya ba su da shi suke san magani da shi suke san abinci da shi yau wayannan mutanen nan gwamnati ya rike kudin su shekara biyu kenan ba wanda aka ba ko kobo saboda wasu nan sun mutu maganan da muke wasu nan suna kwance gida ba su iya san magani ba wani waje zai iya sai musu magani
to Alhaji Audu yanzu irin abubuwan nan da kai ya su dan shi ka ambaton nan shin wani irin mataki ne shugaban kasa ko kuma zababben shugaban kasa John Mahama zai iya zai dauka domin magance irin wannan matsalolin
eh kaga wannan nasu kuma aka kare kuma akwai nan aikin noma in wannan nasu gwamnati yayi kaman za a zo a zauna domin lokacin da suka karkarye bankin kasan da gwamnati ya gaya musu muna neman biliyon 9 ne a doki a taimake su su tashi kuma yau mun kashe biliyon 25 amma wasu nan har yanzu ba iya ambiya su ba to shi gwamnati zai fara duba waɗanda tsofaffin da ke ciki duk wanda ya fi shekara 60 zuwa shekara 70 zuwa shekara 80 a duba waɗannan mutanen nan inda gwamnati zai taimaka musu su tsaya kan kafansu kan musan yanda za mu yi mu iya mu tattalin arzikin kasan da ya tashi ne so sauran kuma duka a basu abi wannan niyya muka yi kan wannan
to mun gode kwarai da gaske ban Salimu kana da martani da zaka bayar akan batutuwa da Alhaji Audu Arif yayi
kamar yanda yayi zance kan yaji reportin da TV3 a yanzu haka ni da kai muna magana da ina birnin Kumashi amma labarin da na baka labarin gundumomi ne da ke kewaye da Kumasi da kuma baka na national headquarters so yanda ya samu report from media ima haka ma ne ma na samu report ba report da ya zo da nuna cewa kamar mutane ne na NDC ba ina faɗi ne don sun zama wa NDC ba amma waye mutumin MPP da zai sa a ce na kuma za a je a karbi wuraren da ana kuran ma'aikatan wurin mutumin MPP da MP party shi ya faɗi ba zai je wurin yadda je yana girma so da ke muna faɗi ne ba don sun an ce mai shiya NDC ana faɗi ne saboda mutane suke la'akari wani sai sun kama mutane idan ana faɗi haka sai masu kowa kuma na shiga cikin hankalin shi wanda ke niyyar su dai su yi ƙirƙirar wayannan ababa wasu wurare su masu mai
madalla to yanzu ita jam'iyyar da aka kayar ta NPP ta yaya za ta kakkabe zananta ta tashi ta miƙe ta koma neman wani sabuwar dama kuma me zai faru ga shi Mahmud Bawumia wanda ya sha kaye na jam'iyyar NPP din a hannun Mahama zai sake tsayawa takarar shugaban ƙasa a nan gaba yaushe wannan na cikin abubuwan da muke son mu duba a shirinmu na gaba yanzu muna godiya ga su baƙin namu Alhaji Audu Arif da kuma Alhaji Salim Mansur Bamba sannan da shi wakilinmu wato Baba Yakubu Makeri musamman da ya shirya mana wani muhara a can Akara a madadin su duka ni ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington huta lafiya
to madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
rundunar sojin Amurka ta ce sojojinta sun kai hare-hare ta sama kan kungiyar ISIS a Syria inda suka kashe mayakan kungiyar goma babban komandan rundunar sojin Amurka ya bayyana a kafafen sada zumunta cewa an kai hare-haren ne kan shugabannin kungiyar ISIS da jami'anta da kuma sansanin su domin hana kungiyar ta'addancin gudanar da ayyukansu da kuma tabbatar da cewa ISIS bata samu damar farfadowa ba a Syria Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta yi kiyasin cewa sojojin Koriya ta Arewa suna yaƙi tare da sojojin Rasha a Ukraine. Sakataren yaɗa labaran Pentagon Major General Pat Ryder ya shaida manema labarai a jiya Litinin cewa sojojin Koriya ta Arewa tare da sojojin Rasha sun yi wani artabu da sojojin Ukraine a yankin Kursk.
To masu saurare a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima kaɗan da hantsi ƙarfe 8 na safe agogon Najeriya za ku ji maimaicin wannan shirin. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin sai Dadi Balawe da ya tsara sautin shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi. Ma'assalamu.